السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايها كهوا السلام عليكم ورحمة الله باب انتزام تاسكا سيويتي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه والنسين الدرسي نبقي إذن بمن تابع أشكي من اللتاف من البركة كتاب التوحيد ما ليتي من الشرك وانا بابي أبن ديك ننوى ينا دقتكين دنجي شركة لبس الحلقة ثانية وتزو ثانية وني وتعنس الجوبي والخيط كوزري ونهوهما دمك من تنس لرفع البلاء دمين طوكي ونبلاء أو دفعه كو كارجي ينا دغتكين دنجي سركا دولة زوبي كو دولة ونزري كو أولو كو دكا ونأبن ديك ما دسو لرفع البلاء دمين wato dauke wani bala'i au daf'ihi ko kuma kare shi idan an ce dauke shi ma'ana bayan abin ya sauka cuta ta sauka sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa damta su tukau ko kuma bata sauka ba sai a baka zobe dan ya zame ma rigakafi ya hana saukarta ko a baka wani zare ka sa ko dukkan wani abin da ya kama da waɗannan li raf'il bala'i to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin shirka lafazin su da yace wa nahawihima da abin da yake kutankucin su kamar me banda laya to dama dama ke dan laya babun ta zai zo nan gaba banda laya to kambu guru damara amma dai duk waɗannan ayana yin su da layu kamar na taka abin nan su a gaskiya waɗannan dukansu ababen da ake magana a kansu nan gurin za ka ga ababai ne waɗanda ba su da alaƙa da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa ababai ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababai kamar zobe na tagulla ka ga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da ulu a wuya ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku gashi nan da suna mai dodon kodi ko wuri irin wanda ake caca da shi daga an rataya a wuya don kare wani bala'i a ce maganin mayu maganin kambun baka maganin baki to dukkan waɗannan shirka ne ko saɓani babu akan wannan shirka ne zai zo babun laya saboda saɓani bai sata a nan ba amma waɗannan ko saɓani babu kan cewa shirka ne to wannan babi gaba ɗaya fahimtarsa yana dogara ne da fahimtar alaka da ke tsakanin al-asbab wal-musabbib al-sabab wal-musabbib al-sabab dukan wani abu da ubangiji ya sanya shi ya shar'anta shi ko ya kaddara cewa ana iya yin amfani da shi don magance kaza wannan shine ake kira da suna al-sabab al-musabbib shine Allah din subhanahu wa ta'ala an gane ko al-sabab dukan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a kaddare ko a shari'ance idan mun ce a kaddare ma'ana ubangiji ya halicci abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza a shari'ance shari'a ta yi izini da cewa ka yi amfani da shi ta kyale ka ta baka dama ba duka kowane magani bane zaka dauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka an gane ku to farko dama wannan baya yiwa a dauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a maishe shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu dole sai an kula da ababai guda uku abu na farko baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza sai in hakan ya tabbata a kaddare da kuma shari'ance abinda muke nufi da a kaddare an riga an jarraba an ubangiji ya kaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi don magance cuta kaza an jarraba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an gane ku yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin ne ciwon ciki. Sannan a shari'ance Ubangiji ya bada izini, tunda ya ce yakhruju min butunihi sharaban mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wannan shifa'a din Ubangiji ya bada shi a dunkule. Annabi ya ƙara bayani cikin hadisi tana maganin ciwon ciki, aka kuma jarraba aka gani. To kaga daukar wannan, daukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki, wannan ya samu sharadi na cewa wato Ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma a shari'ance. Al'amari na farko kenan. Abu na biyu, duk abin da aka sa shi ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza, sharadi na biyu shine kar ka dogara akan sa shi kadai, kai dai ka yi amfani da shi dan Allah ya yi izini, amma zuciyarka ta kudirce cewa mai warkaswar na hakika shine wa? Shine Allah ta'ala. Idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan magani ya kuma sa a cikin wani maganin daban. Idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani ba, ya sanya warkarwar dangane da wani ya sha ya masa amfani. Ashe maganin ba shine mai warkaswa ba, mai warkaswa na hakika shine wa? Allah. Shi wancan sababu ne, Allahu ta'ala huwal musabbib. To lokacin da zaka yi amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da shi dan magance cuta kaza, zuciyarka ta kudirce maganin ba shine ke da ikon dauke cutar ba, amma zan yi amfani da shi ne kawai dan shari'a ta bani izini. Amma mai ikon dauke cuta gaba ɗaya shine wa? Allah. Sharadi na biyu kenan. Kun fahimta da kyau? Sharadi na uku, ka kudurce a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani baya yin tasiri sai in Allah ya zartar zai tasiri. In Ubangiji bai yi izinin ya yi tasiri ba, babu yadda za a yi tasiri. In Allah ya ga dama sai ya yi tasiri, in ya ga dama kuma yake yin tasiri. To waɗannan sharuɗa guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab. To yanzu kaga waɗannan ababai da ambatansu ya zo a babi shine zobe ko zare ko dodon koɗi ko wuri, an gane ko? Ko ƙaho ko hauren giwa ko idan mujiya, dukkan waɗannan Ubangiji bai sanya su ba su zama sababi. Jarabawa bata gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta, shari'a kuma bata yi izini ba na a rike su su magance wannan cutar. Saboda haka duk wanda ya rike ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran don magance cuta, to ya yi shirka a ɓangaren rububiyya. Matukar ya yarda cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta, to ya yi shirka a ɓangaren rububiyya. Idan kuma ya ɗauka a zuciyarsa mai ɗauke cutar shine Allah, amma ya rike waɗannan ababen a matsayin sababi, don zo hukuncinsa ya wa Allah ƙarya. Ya sanya sababi ga abin da Allah bai sanya shi ya zama sababi ba. Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin ɓarawo ba gida. Allah bai sanya ba kafar rago ya zanto maganin shigowar ɓarawo gida. Allah bai sanya ba zobe da za a ratayawa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka. Allah bai sanya ba wuri ko dodon koɗi ya zanto maganin mayu. Bai sanya haka ba a shari'ance, bai sanya haka ba a ƙaddare. Da haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nufin wannan maganin, in ya kudurta a zuci wannan abin shine zai magance masa wannan abin, to ya yi shirka a cikin rububiyya. In kuma ya yarda a zuci mai warkaswa shine Allah, sai dai ya rike wannan abin a matsayin sababi, kamar yadda mai shan zuma ya ɗauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki, shi ma ya ce haka. Sai mu ce to mai shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa, kai kuma baka da izini daga Allah daga manzansa, yanzu kai tataccen makaryaci ne. Duk da baka kafirta ba, ka shiga cikin layin makaryata. Yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allah bila ilmin. Dan me ka jingina amfani ga abin da Allah bai ce yana da amfani? Dan me ka jingina wani amfani ko tasiri ga abin da Allah bai kaddara yayi wannan tasirin ba? Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. To kun ga ta ko ina ka fita, in ka kudirce abin a zuci shirka babba, idan ka kudirce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka rike wannan a matsayin sababi, al-kadhib wal iftira wa ala Allah. Kun fahimci wannan da kyau? To babu min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi wa qawlullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. wannan aya ta 38 a cikin suratul zumar ubangiji yace kul kace da su afara'aytum kubana labari kubana labarin mata da una min dunillah abinda kuke kira ba Allah ba imma kira na ibada ko kira na roko duawo ibada ko duawo mas'ala abinda duk kuke kiran sa da nufin girmama shi da kambama shi abinda duk kuke kiran sa da nufin gabatar da bukatun ku wajen sa min dunillahi wanda ba Allah ba ku bani labari in aradani Allahu bi dhurrin idan Allah ya nuface ni da wata cuta ta kama ni zazzabi ko ciwon kai hal hunna kashifatu dhurrihi shin waɗannan dangin abun bautan naku na iya yaye wannan cutar da Allah ya nufi da ita au aradani bi rahmatin ko in Allah ya so ni da wata rahama ya so ni da lafiya da waraka hal hunna mumsikatu rahmati shin suna da ikon su kame wannan rahamar ka ta zo gare ni za su iya haka aka ce annabi ya tambaye masu bautar wani wanda ba Allah ba kuma ya tambaye su din haka kuma suka yi suka ki bada ansa saboda a zuciyarsu sun yadda cewa wannan abin baya iya cutarwa baya iya amfanarwa sun yadda in nema ta zo daga Allah ne sun yi da in cuta ce ma ta zo daga Allah ne wa bai kun min nematin fa min Allah sun mai zamansa kuma zurru ta ilaihi tajaru sun yi da wannan dan haka ma in suna cikin tsanani sai su roki Allah amma me yasa suka roki wadannan ababan bautar sun rike su ne a matsayin wasa'il tawassuli kama kafa da su ne aje ga fadar Allah kawai shine abin ba na wato duk tawassuli ne ya jawo musu wannan garzai sun kama kafa da su ne dan su kai su fadar Allah wasa'il wato wani tsani da zai kai ka ga Allah amma sun yadda waɗannan ababan ba su ne Allah ba ina fata an fahimta ai wato buwayar Allah da girmansa tana da yawa wato a ƙungiyoyin kafirai ma fa waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa har kafirai sun yadda akwai Allah har farisawa masu alloli guda biyu ilahun nur wa ilahun zulma suka ce alloli biyu ne da na haske da na duhu na haske shine wanda yake koro alkhairai na duhu shi ke kawo sharri duk da cewa sun yi dako guda biyu amma sun yi da ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi da nuru ya fi ƙarfi to dan saboda haka wannan shi ne aka ce ya ce da su ta Allah ce qul hasbi Allah ka ce da su ne Ubangiji ta'ala ya wadace ni ya ishe ni bana neman wani abu a wurin waninsa na amfani ko na akare ne daga cuta bana nema a wurin kowa a wurin Allah nake ma hasbi Allahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah ne masu dogaro suke dogara to menene dangantakar wannan ayar da matashiyar magana da yace min shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i sai kawo fadin Allah ta'ala qul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati menene dangantakar wannan da aha ma'ana dan a nuna wadannan ababan gaba daya ba sa iya dauke cuta ba sa iya kawo mai amfani ko menene don yace mata da una abinda duk kuka roka abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi don ya kare ku ko don ya baku wani amfani idan Allah nufi yadda wata cuta za su iya daukewa idan Allah nufi yadda amfani za su iya kamewa ashe wannan ya nuna annafu wa dhurru biyadillahi ta'ala qul inni la amliku lakum dharran wala rashada qul inni lan yujirini min Allahi ahadun wala al-ajru min dunihi multahada وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا wannan hadisi an karbo daga Imran ibn Husayn ibn Ubay ibn Khalaf al-Khuzai, ana kiransa Abu Nujayd kunya kenan. Shi sahabi ne babansa sahabi, ya musulunta a shekaran Khaybar, ya mutu a shekara ta 52 bayan hijira. Imran ibn Husayn yace anna rajul anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi zara da mun ci tabbata gare shi, ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur, ya ga wani mutum a hannunsa akwai zobe min sufur wanda aka yi na tagulla ko na azurfa. Fa kana sai yace ma hazihi, menene wannan nake gani? Kala min alwahinati, yace ai na sa wannan ne min alwahinati, saboda ciwon hannu. Alwahina wani nau'i ne na ciwon hannu, jijiya ce a dantse take ciwo ta murdewa mutum, galibi maza suke banda mata. Fa kala sai annabi ce in zaha, cire wannan zoben, fa innaha la taziduka illa wahana, ba abin da za ta kara ma sai cuta da rauni. Fa innaka law mutta wa hiya alaik, da ce zaka mutu wannan zoben na hannunka, ma aflahata abadan, ba za ka rabota ba har abada. Wannan Imam Ahmad wato malinki cewa rawahu Ahmad bi sanadillahi ba shabihi, wato Imam Ahmad bin Hanbal ne rawaito wannan hadisi bi sanadillahi ba shabihi, kamar da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce. Banda Ahmad ma Ibn Hibban ya rawaito hadisin, haka Al-Hakim An-Naisaburi, haka Ibn Majah, sai da kuma Kash hadisin da'ifi. Wannan hadisi dai da'ifi, saboda haka sakon da yake son ya bayar wancan aya ta wadatar. Annabi na nuna wannan zobe baya amfani, inda hadisin ya inganta ko ba abinda zoben zai kara wa mutum sai me, sai cuta. Duk sakon da wannan hadisin zai bayar atar aya ta riga ta wadatar, ba za mu jingina ma annabi abinda bai tabbata ba daga bakinsa. Shi a iyakacin istihadin Ahmad wato Sheikh Muhammad bin Abdullah ba hadisi ya inganta, amma kuma da'ifi ne. Walahu an Uqbata bin Amir marfu'an, akwai hadisin kuma da aka karbo walahu abdamir fi lahu yaudu ila al-imam ahmad, wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na imam ahmad, an karbo shi daga Uqba ibn Amir marfu'an, hadisi ne marfu'i, mana annabi ne ya fada. Wa ma udifa lin nabi al-marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u, duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi ya ce. Idan an ce hadisi maqtu'i, abinda tabi'i ya fada. Idan an ce mawqufi, abinda sahabi ya fada. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin, yace walahu an Uqbata bin Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan, dukkan wanda ya rata ya laya, fala atamma Allahu lahu, kada Allah ya cika masa manufarsa. Wa man ta'allaqa wada'atan, dukkan wanda ya rata ya wuri, fala wada Allahu lahu, kada Allah ya kwantar masa da hankalinsa. Wannan hadisi shi ma da'ifi ne. Iyakacin saninsa shi bai dauka da'ifai bane ba, an mutum baya sanin komai da komai, iyakacin saninsa bai dauka hadisin da'ifai bane ba. Wa fi riwayatin, a wata riwayan hadisin daban, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, duk dai wato yana nufin a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal. To sai dai wannan jumlar da muka kawo yanzu, wannan riwaya, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, banda Imam Ahmad, haka Imam Al-Hakim An-Naisaburi ya ruwaito ta, kuma wannan riwayar ita ta tabbata, wannan tabbatacciya ce, sahihiya ce. An gane ku? Ko da Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha, shine jerin hadisi na 492. Man ta'allaqa tamimatan, wanda duk ya rata ya tamimatan ita ce laya, faqad ashraka, hakika yayi shirka. Man ta'allaqa tamimatan, wanda ya rata ya laya, me ake nufi da man ta'allaqa? Wanda ya rata ya, ba wanda ya rata ya kadai ba, ko bai rata ya ba, in ya kudurta a zuciyarsa laya na amfani, faqad ashraka, ko da babu a jikinsa kudurcewar, ba wasu ya rataya ba. To idan aka mutum aka rataya masa da karfi bai da suna da amfani ba, sai mutum ya yi shirka? Bai shirka ba. Amma mutum ne ya zo yana ya bude kamfanin sayar da layu, yana bayarwa, amma babu ko daya a jikinsa, ya yi shirka ko bai ba? Kudurce abin a zuci shi ne ratayawa ɗin, ba wai ratayawa kadai a wuya ba.
kudurce abun a zuci kawai ya wadatar man ta'allaka tamimatan faqad asharaka wanda duk ya rataye la ya to haqiqa yayi shirka wannan bayani zai zo a babi na gaba dangane da shi hukuncin laya da kashe kashenta wali bin abi hatim an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ibn abi hatim ya ruwaito magana daga huzaifatu bin al-yaman shi yaman din sunansa husayl al-abasi aliful ansaq shi huzaifa ibn al-yaman sahabiyun jalil sahabi ne mai falala yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko ana kiransa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babansa ma sahabi ne huzaifa din annahu ra'a rajulan yaga wani mutum fi yadihi khaytun min al-umma ya rataye wani zare a hannunsa ko wani ulu a hannu min al-umma ya ce saboda masassara ko zazzabi yana damunsa ina jin har yanzu akwai irin wannan a sashin da kula da shi karanta wani abu sai kulli stofa sai kulli stofa sai kulli haka suna abin nan kuna kiransa me suke kiransa ko wannan muka ko menene ala kulli halin ne ya ganshi da wani zare a hannu ya ce saboda masassara taqata'ahu bai wata ba sai yanke wannan zaren wa tala qawluhu sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face sai ka samu suna shirka ma'ana yana inkari ga wancan mutum da ya rataye wannan zare tare da itikadin yana magance mutum daga masassara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka har ya dace ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wannan riwaya ta Ibn Abi Hatim ya zo a cikin littafin An-Nahjus Sadid cewa shi ma riwaya ce wanda suke bukatan karin bincike ma'ana dai bata inganta ba a cikin dukkan nassoshin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan babin wato nassi biyu ne nassin Qur'ani da nassin hadisin man ta'allaka tamimatan faqad asharaka wadan nassin Qur'ani baka bukatan kace sahihi ko da ifi da ba nassin man ta'allaka tamimatan faqad asharaka wannan ya inganta to wadannan guda biyan su ne hujja kan abin da ya kulla babi akai babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi wadannan guda biyan sun wadatar wajen su ka zama hujja bisa ga cewa rataya zobe ko zare ko dukkan wani abu makamantan su dan kare cuta ko dan dauke ta idan ta sauka to duk wannan yana daga cikin dangogin shirka wadancan sauran hadisan in ma da sun inganta sharhi za su yi wa wancan aya ina fata an fahimta abin nan da malamai ke cewa min babu ta'adudil adilla kawai ana son a karfafa dalilai sai ka taro in ka kawo ɗaya ma ya wadatar amma taro sauran dan ka kawo dalili bayan dalili dalili bayan dalili ba wai dan ɗaya baya zama hujja ba ɗaya kawai zai iya zama hujja to kuma wannan shine adalci kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab muna daukan shi a matsayin mujaddadi a karnin sa muna daukan shi a matsayin wanda ya daddada tauhidi kuma har yau ake cin albarkacin da'awar sa wannan ba shi ke nuna mu tsarkake shi ba mu ci ya zo masumi baya kuskure wannan ba shi ke nuna cewa ba zai fada wani rami na kuskure ba sawun yana wato ba tare da ya sani ba dan haka yana daga cikin adalci duk kaunar da kake wa mutum idan ya kuskure ka jingina masa kuskure sai dai ka gane kuskure na dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matukar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi din kuskurensa wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala dan idan ya kuskure yana da lada in kuma ya daidai yana da lada lada biyu idan ya yi daidai lada daya idan ya yi kuskure dan haka lokacin da ka jingina masa kuskure ba zagensa kai ba yabansa ma kai ka ce yana da lada daya amma waɗanda ba su fahimta ba sai su ce a yanzu kana nufin wane ya kuskure da ka bada fatawa da ta saba ta wani mutum da ake girmama shi a da can ko a yanzu sai a ɗauka cewa kana lakacewa wannan mutumin hanci kuma sai a ɗauka cewa a yanzu kai kenan ka fi wani ilimi to wannan duk jahilci ne kasancewar na bada fatawa da ta saba mata malami na ba shi ke nuna na fi shi ilimi ba a na fahimci wata mas'ala ta addini guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba yanzu shi kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su ba har yanzu yana nan da fallasa na malami na ya fi da ilimi ya fi da takawa ya fi da tsoron Allah kawai dan na san wannan babin ɗaya ba shi ke nuna na fi shi ba ina fatan kun fahimta. to irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta idan an bada fatawa da ta saba ta wani malami wanda ake girmamawa a datan ko a yanzu sukar ka ɗauka cewa zagin sa akai ko an raina shi ko ana so a nuna shi bai isa ba ba haka bane ba ka'idar ilimi ce in mutum ya kuskure ka ce ya kuskure ko da mahaifinka ne ka'idar kenan ba sassauci a cikin harkar ilimi ilimi amana ne ko musamman ilimin addinin musulunci amana ne babu wani boye-boye a cikinsa fihi masail malam yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayfi wato kausasa harshe dangane da rataya ko sanya zobe wato da nufin dauke cuta ko wato ainihin hana ta zuwa wal khayfi ko rataye zare da wannan manufa wa nahwihima da makamantan su li misal zalika wannan akwai karfa akwai abin nan kenan akwai kausasa harshe kamar da magani cikin nasoshi athaniya mas'ala ta biyu anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflaha an nuna ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa aka ce ma aflaha bai rabota ba to kaga wannan hadisi da ya inganta shine wannan istidlalin zai inganta shi yasa suke cewa al istinbatu far'u at-tashih bi ma'ana la tastanbit hatta tusahih baka yin istinbatu karkashin nassi sai in ka yadda da ingancin sa in ba haka ba in ka je kai ta yin istinbatu karkashin nassi kafin ka gane ingancin sa daga baya sai ka zo ka samu nassi dhaifi ne yanzu duk abin da kace fihi fawaid yayi ne duk fawaidin sun rushe sun tashi daga aiki yau me fa'ida karkashin hadisi dhaifi eh babu ita fihi shahidun li kalamin sahabati anna shirka al-asghar akbar min al-kaba'ir yace a wannan akwai abin da ke nuna karfafa maganar sahabbai da suke cewa karamar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira kamar su caca zina da shan giya karamar shirka ta fi su girma as-salisatu mas'ala ta uku annahu lam yu'zar bil jahalati ba a bashi uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota ba wanda ke nuna kenan ba a bada uzuri da jahilci amma wannan babin cewa ba a bada uzuri da jahilci ba abu ɗaya yake haka ba akwai lokacin da ake bada uzuri da jahilci akwai lokacin da ba a bada uzuri da jahilci kaɗan daga cikin irin wannan wurare mutum ne yake raye a garin da akwai ilimi na Qur'ani da hadisi kuma akwai malaman da suke karantarwa kuma da yana da damar da zai je wurinsu ya san su ya ki zuwa ya koyi Qur'ani da hadisin da zai bauta ma Allah da shi sai ya ci gaba da bautar Allah bai tashi ga ana yi azan su to wannan babu yanda za a yi dan ya jahilci abu a ce wai a yafe masa saboda shi jahili ne Ubangiji zai kama shi da shi dan an riga an yanke masa hanzari yana ji ana karanta Qur'ani yana ji ana karanta hadisi amma ba ya da lokacin ya je ya hana kansa lokaci da gangan yana daukar abun baci baya ne wannan babu yanda za a yi masa anzari da jahilcin sa in yi aikin kafirci ya kafirta in yi aiki na mushrikanci ya zama mushriki in yi aikin ba yanda za a yi ka bashi anzari me yasa yake zuwa ya koya ina fata an fahimta amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin Qur'ani ba malamin hadisi bai sai da zai koya addinin sa ba bai san garin da zai je ya koya ba ba shi da daman ya je gari mai nisa ya je ya koyo ya tashi ya bauta ma Allah gurgudai da ya tashi ya gana ya garin su to wannan ana ba shi hanzari da jahilcin sa shi yasa ko a cikin littattafai na fatawa zaka ga fatawar mutanen ƙauye daban take da mutanen birni don su mutanen ƙauye suna nesa da inda ilimi yake mutumin birni kuma yana kusa da ilimi abinda aka bawa mutumin ƙauye uzuri sai ga an hana mutumin birni sai kai baka da uzuri ba kana cikin gari ba kana ji ana karanta Qur'ani ana karanta hadisi kake zuwa an fahimta ko ma'ana dai babin cewa a bayar da uzuri cewa wani jahili ne mu bashi uzuri jahilci ba abu ɗaya yake ba haka kawai akwai lokacin da ake bada hanzari da jahilci akwai lokacin da ba za a bada hanzari da jahilci ba dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye dan kafin a bashi uzurin ko a hana shi an gane ko arrabi'atu mas'ala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajilati bal tadurru annaha dukkan dangogin abinda muka faɗa na zobe ko zare ko duk abinda za a rataya la tanfa'u wadannan ababe ba sa amfani fil ajila a nan gidan duniya ma tukuna bal tadurru bari ma cutar da mutum suke yi li qawlihi la taziduka illa wahana al khamisa mas'ala ta biyar al inkaru bit taghlizi ala man fa'ala misla zalika ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin kuma wajen inkarin a kausa sa masa harshe السادسه مساله تشد التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه قرر ان نونا cewa من تعلق شيئا وكل اليه wanda duk ya rataye abu za a jingina shi da wannan abun a kyale shi a gani shin abin zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba an gane ku idan ka rataye amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba sai ubangiji ya kyale ka da wannan abun ya gaya zaka yi da kanka zai iya cutar da ya kyale ka da shi a nan duniya da kuma lahira kaga tadowa kenan ta tabbata as-sabi'atu mas'alata bakwai at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka bayani ya zo karara wanda ya rataye laya yayi shirka الثامنة مسألة تتكوس أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك متن يراتي ونزري أجيكينسا ويدن يتوكي مسا تيوتر مسسرا شيما ونينة جندن بوجي شركة التاسعة مسألة تترى تلاوة هزيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta waccan aya dangane da wanda yayi shirka karama wannan dalili ne bisa ga cewa ashe sahabbai suna iya kawo ayar da take magana akan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka kama zakara ibn Abbas fi ayatul Baqara kama yadda ibn Abbas ya fada a ɗaya daga cikin ayoyin suratul Baqara to wannan shine karshen dai wannan babi abinda dai wannan babi kulatar abinda ke cikinsa dukkan abinda Allah bai sa ya zama sababi ba shar'an wa qadaran baya halatta mu rike shi ya zama to sababi al-ashiratu mas'ala ta tara ta goma kai anna ta'liq al-wada' min al-'ayn min zalika mutun ya rataye al-wada' shine wuri mutun ya rataye wuri a wuya min al'aini wai dan saboda kambun baka ko maganin baki min zalika shi ma dudu yana daga shirka ne yin haka al-hadiyata ashar mas'ala ta 11 addu'a wa ala man ta'allaqa tamimatan yin munin addu'a ga wanda ya rataye laya anna Allah la yutimmu lahu cewa Allah kare cika masa gurin sa wa man ta'allaqa wada'atan kuma yin addu'a ga wanda ya rataye wuri fala wada'a Allah la cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa ay tarakallahu lahu kada Allah ya kyale shi ma'ana ki to da takeice dai abinda dai wannan babin ke nuna yan wa kulasa na babin shine dukkan abinda ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko riga kafin cuta kaza to baya halatta mutun ya sashi ya zama sababi sanya shi ya zama sababi amma ta hanyar kaddara ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin kaza sannan kuma ta hanyar shari'a ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin mai kaza yanzu duk waɗannan ababen da muka ambata kawai rata ya zare wannan baya maganin masasana rata ya zo bai ma ya magan baki haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida ka sa kaho a kofar gidanka har rago wannan baya maganin shi da farawo ko a jikinsu tiyarin motar ka ka zo a baka wani guraye ka zo ka sassa duk wannan baya maganin wato hana hadari na mota baya hana ko barawo ya sace ta yi so nawa gida da wannan kawar ragon da komai barayi sun shiga sun yi tafiya sun gyara da sauransu an gane ko to duk waɗannan ababai ubangiji bai sanya su sama sababi ba ta hanyar tajriba ƙwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababan su a gano suna wannan maganin ba ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a ɗauki wannan abin don magani wannan cutukan ba ina fatan kun fahimta inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza to sai mu nemi izinin shari'a in dalilin shari'a bai cika da abin ba sai mu rike shi mai magani ne amma ta hanyar likitanci ko al'adance ai ba wani likita da zaka je asibiti ka ce da shi ga ko zan je in rataya gida maganin barawo sai maka dariya ce ko baka da hankali an gane ku Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba lika hoto a jikin mota hoton wani shehi haka ko wani malami a ce shi ma yana maganin hadari a duk wannan yana cikin waɗannan duk yana cikin wannan babin wani wahima kuma kar ku manta da bayanin da muka yi in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya jawo masa amfani shi wannan abin da ya rataya na dodon ko da don ko menene wa duk cikin ababen da muka zana muka ce yayi me
shirka
ashirkul akbar ashirku fil rububiyya kenan yayi shirka cikin rububiyyar ubangiji wanda ko su Abu Jahil bai shirka cikin rububiyya ba duk shirkar da suka yi cikin uluhiyya ne amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah kayan su sun yarda shi ke komai yanzu duk wanda ya kudurce wannan yayi shirkar da su Abu Jahil ba su taba yin irin ta ba ashirku fil rububiyya sam ba su da wannan ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وآية تذكر كوميك هننسى ملك كوميك هننسى كذا توتاد أنفاني كشي ورايا وأرتوى وآية كده ونن قبادا سيقولون لله ذا ستيونا أين ألاني سأبو جاهم سأبو لهب دسن يدونا دون ألاني to sai mutum yanzu ya zo dauko idan mujiya yace shine wannan ko hauren giwa yace shine zai masa magance wannan to kaga ai yayi shirkar da ko su Abu Jahil babu su irin ta ba daga nan za ka gane irin fadin jahilcin da muke da shi a cikin sassanin kasashen mu duk da dadewar addini da yaduwar sa amma karantar da tauhidi yayi karanci kuma duk abin da za a karantar mutukar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba ai shekara 1000 ana karanta littattafan fiqh ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fikihun a sa shi to kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a waraka ilimin nan guda hudu dole sai da su addini zai tsaya guda hudu ba'dhuha akhizun bi riqabi ba'd sashin suna rike da juna ba sa rabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatun sa tafsirin sa ilimi na biyu ilimin hadisi gane ingancin sa zakulu hukuncin dake ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fikihu waɗannan su ne ilimin da ake kira ulumul maqasid ko ulumul ghaya wanda kai tsaye suke kulla alaka tsakaninka da Ubangiji sai ka haɗa su dukkan zaka fahimci addini inda zaka zama malamin fiqh duk duniyar nan ba karanta tauhidi ba ba karanta qur'ani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncinka amini ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancinka kai gama gari mai dan dama dama ana jan nassin risala yana iya karantawa ana ja masa nassin iziya ya karanta amma yanzu ga magari ne tunda yanzu da an jima zaka je faduwa zaka je tuntube ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda ga magari su ma haka zasu yi zaka je rantsuwa ka rantse da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda ga magari su ma haka zasu yi da ka karanta qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi yace man kana halifan falyahlil billahi shikenan ka riga ka waraka daga can gurin babu ma jaa fi ruqa wa tamaim babi na gaba babi ne da yake magana akan ma jaa abinda yazo fi ruqa cikin hukuncin ruqya wa tamaim da kuma layu malamai suka ce fiqhun da ke cikin wannan babi shine a can babin karara malam ya nuna abinda ke ciki idan an yi shirka akai amma anan sai yake fitowa karare sai an yi shirka bai fito fili yace at-tama'im shirka ne bai fito fili yace ar-ruqa shirka ne saboda menene saboda ar-ruqa da at-tama'im dukkan su suna bukatan at-tafsil rarrabe magana a ciki aji aji ne tamima akwai da ta zama shirka qaulan wahidan akwai da kuma bata zama shirka ba an yi sabani to dan haka baya so ya bada hukunci yankakke guda daya ar-ruqa akwai da ta zama shirka qaulan wahidan akwai da ta zama halal ko ma mustahabi kai da haka ba zai bada hukunci ba sai ce babu ma jaa wannan babu yana magana dangane da abin da yazo na nassin qur'ani ko hadisi firruqa cikin hukuncin tufi wata ma'im da kuma tama'im idan an ce ar-ruqa jam'i ne na ruqya ruqya shine addu'a ko tufi ayyin addu'a a tofa wani lokacin ayi addu'a ba tare da tofawa ba kowanne daga ciki ya halatta ka sa masa suna ar-ruqya an gane ko at-tama'im jam'i ne na tamima wato tamima kuma shine abinda duk za a rataya a wuya da nufin kare cuta ko da nufin jawo amfani galibi masu rataya abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta din galibi ba su fiye san cewa a kawo amfani ba wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a rike a aljihu ko wani abu makamancin haka irin layar tsuntuwa ko layar bata ko mai titi da sauransu ko ta karban bashi ko ta kare tambaya galibi ba rataya ta ake a wuya ba, daga rataya a wuya to wannan galibi saboda kawo dabara, idan har boki biya ta yi wani waje daban ba inda kake ba, ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi. To da haka dai a takaice ƴan uwa, mun ce duk abin da ake kira da suna tamima shine duk abin da aka rataya a wuya. Ba mu tsaya nan ba sai muka ce ga nufin kare cuta ko jawo amfani, sawa'un an rataya shi a wuya, an rike shi a hannu, da nufin kare cuta ko jawo amfani, wannan shine tamima. Abin da yasa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani, ai mata suna rataya tsakiya a wuya, me suke nufi? Kare cuta ko jawo amfani ko daya ado kawai suke nufi? Suna sa sarka da nufin kare cuta ko jawo amfani, a'a, da nufin ado. To kaga wannan ba zai shiga cikin a sa masa suna tamima ba. An gane ku? Domin ma dan haka wadansu suka ce lafazin tamima din an ciro shi ne daga cewa yatimmu lahu ma qasadahu idza ta'allaqaha, abin da yake so zai tabbata idan ya rataya. Kaga me yake so? Na kare cuta ko jawo amfani kenan. To ita ar-ruqya din nan da ita at-tamima din nan sun kasu kashi kashi, kamar yadda zamu gani karkashin nassoshin da zamu karanta. مالك في الصحيح أن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطئت. في الصحيح قائدة إذا أنت في الصحيح دا ألف دلام أكي شروع أنا نفهم بخاري ana nufin Bukhari ba tare da Muslim ba, Bukhari shi kadai ba kuma Muslim ba shi kadai, a'a, Bukhari kadai. Wannan shine kaida da malaman hadisi suka sani, amma za ga wadansu mawallafa ba sa bin wannan kaidan, fi sahihi, kuma yanzu to Bukhari bai rawaito shi ba. To dai wannan hadisi fi sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan Bukhari da Muslim ne hadisin. An Abi Bashir al-Ansari, an karbo daga Abu Bashir al-Ansari, suka ce sunansa Qais ibn Ubayd, kamar yadda Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin littafin Tabaqat. Amma Ibn Abdul Barr ya ce a'a, bincike bai gano mana sunansa ba, mun san shi da alkunyarsa ba mu san shi da sunansa ba, an san shi dai Abu Bashir al-Ansari. Abu Bashir al-Ansari yake cewa na'am, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, aminci su tabbata gare shi. Fi ba'dhi asfarihi, a wani sashi na tafiye-tafiyensa. Fa arsala rasulan, sai Annabi da kansa ya aika da wani jakada ko dan aike na musamman. Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatun, cewa kadda a kyale wata, wato ainihin qiladatun min watarin, wata igiya da aka yi ta min watarin da wato meye abin nan da ke jikin sirkiya, zamu ce baka baka, wani abin da ke jikin baka, sirkiya ko sunanta sirkiya. Kar a kyale wani abin wuya min watarin, wanda yake na sirkiya, fi raqabati ba'irin, a wuyan wani raƙumi, tace sai an cire ta. Duk a duba raƙumin da mutane ke kai, duk inda aka ga sirkiya an rataya ta a wuyan raƙumi, a cire ta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama. Aw qiladatun, waɗansu kuma suka ce a'a, ba ma wai tsirkiya ɗin wanda aka rataya ba, kowane irin abu kuka samu an gani a wurin raƙumi ku cire shi. Wato mai ruwayan hadisin ya yi shakka, imma dai Annabi ya ce qiladatun min watarin, ko kuma ya ce qiladatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba. To ko ma'ana za ta sha bamban, idan Annabi ya ce alaika kowane raƙumi, kad a kyale tsirkiya, kar a kyale wani abun wuya da aka yi shi da tsirkiya, face sai an cire shi, ya sha bamban da ya ce a leƙa wuyan kowane raƙumi, kar a kyale wani abin da aka rataya a wuyansa ko menene, face sai an cire shi, ma'ana ta sha bamban. Dan idan an takaice hukunci akan tsirkiya, wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya barin su ko? Amma idan an ce dukkan wani abin wuya na raƙumi a cire masa, wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a jikin raƙumi din, ko na tsirkiya ne ko ba na tsirkiya ba. To amma riwa'a, wato shakkan nan da rawuyi tsakanin lafazin nan guda biyu, lafazin farko shine tabbatacce, dan wata riwaya ta tabbatar da shi, cewa Allah ya baka yanda in ragabati ba'irin kada a kyale a cikin wuyan wani raƙumi kiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta tsirkiya illa kutiat face sai an cire ta duk inda aka jaje a cire ta. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su Larabawa a lokacin jahiliyyansu irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita har ta tsufa, to idan za a canja wata idan aka yanke ta sai a je a rataya ta a wuyan dabba, wai ita wannan tsirkiyar da aka yi irin wannan amfanin da ita ta tsufa ba mayu ba za su cinye maka raƙuminka ba, shi ne abinda suke kudurtawa a zuci. Kaga jahiliyanci da bagulanci ɗaba kenan. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi tafiya da sahabbai sai ce a duba duk wanda yake da raƙumi ya ga wannan zirkira a cire, kar ma a nemi izinin sa a cire ta. To sai wannan ya nuna kaga tafiyar nan da Annabi yayi ba da musulmi ya tafi ba, da musulmi ya tafi, amma a cikin su kenan akwai wanda a jikin raƙumin sa akwai wannan. To amma wannan saboda jahilci a lokacin nan suna farko-farkon shiga musulunci Annabi bai abin nan din su ba, kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire. To shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba a cikin al'umma dole ya kula da addinin su, da ya ga ana wata barna dama marra aminkum munkaran falyughi yirhu matakin farko sai ya hana da hannunsa, tunda shi shugaba ne, yana da iko, yana da wuka da nama a hannu, idan ya gidan barasa sai ya je ya ce a rushe shi, ko alal aqalli a kori masu barasa a fasa kwalai banin a canja shi ya zama shagon teloli a ringa dinki ko ma me za a yi dai a yi wata sana'a wadda shari'a ta halatta. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun. An karbo hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud yace sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naji annabi da mun ci sabbata gare shi ya kulu yana cewa innar ruqa lalle tofi ko karatun ruquya wattama'im da lataye layu wattiwalata da kuma yin amfani da tiwala shirkun, wannan dukkanin sa shirka ne. Ku yi hakuri mana ba ku da hakuri ne yanzu kawai abinda muke so mu tabbatar hadisin ya inganta sai mu shiga cikin fikihunsa sai mu dawo mu dauki lafazan ɗaiɗai. Wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud sun rawaito shi, an gane ko, kuma hadisi ne ingantacce. Lafazin da ke cikin Abu Dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi a nan, ga yadda lafazin sa yake. An karɓo magana daga Zainab imrat Abdullah ibn Mas'ud, matar Abdullah ibn Mas'ud. قالت إذا زينب تتي إن عبد الله رأى في أنقي خيطا. عبد الله بن مسعود يا جن دونويا نونزلي نارات يا أويا ونقول كوكر ثاني نارات يا أويا. فقال سيتي ما هذا ونزلنفا. قلت زينب تتي سنتي دسي خيط رقي لي فيه ونزلين نجي أكي منتو في تكنسا. Kaga dai irin da wanda muka ambata da su, sai mutum ya je yana ciwon kai ko mace tana ciwon kai sai mai tsubbu ya ɗauko wani zare sai yana yin wani tofi yana karanta waɗansu addu'o'i irin nashi na shirka, da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani ɓangare na zaren sai ya kulle wannan wurin sai ya ci gaba ya tofa har ya zagaye zaren sai a bata ce talatiya a wuya ko talatiya a ka. To irin wannan kaga tun lokacin jahiliya kenan aka samu asali. Ga Zainab mata Abdullah ibn Mas'ud da shi yace menene wannan, tace khaytur ruqiya li fihi wani zare ne akai mun tofi cikin sa. Qalat tace fa akhazahu sai Abdullah dan Mas'ud ya kwace shi thumma qata'ahu ya tsinka shi nan take thumma qala sannan yace antum alu abdullahi la aghniya'u an ash-shirki ku iyalan gidan Abdullah dan Mas'ud wallahi kun wadata ga barin shirka ba za ku taba yin shirka ba. Ya tsinka zaran kaga ta maza idan kaga shirka cikin iyalinka kaga su da wani laya da wani menene haka zaka yi dan kana da dama gidanka ne ko mahaifanta ba su da fawa irin wanda kake da ita ta wannan fuskar yace kun fi karfin ku shirka, yace tsinka wannan zare, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da muci tabbata gare shi yana cewa innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun, waɗannan ababe guda uku shirka ne, da ruqa da tama'im da tiwala. Fa qultu, Zainab tace sai na ce da shi, laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi, tace da can ido na tana cutar da ni, ina jin ciwon ido ko dindimi, to sai na kasance idan ciwon idon ya kama ni da can ina tafiya wajen wani wane ta ambaci sunan wani ba yahudi. Tace fa izaraqa, idan naje yayi mun tafiya ida, sakanat, sai idan ya daina ciwo ya daina radadi. Fa qala abdullahi, sai abdullahi dan mas'ud yace inna ma zaka amalu shaytan, wannan abin da ke gani aikin shaytan ne. Kana yanhasuha biyadihi, shaytan ne yake zuwa ya tsokane miki ido da dan yatsansa, sai ki rinka jin ciwo, ki rinka jin radadi, ki rinka jin damuwa. Fa iza raqa, idan kin je wajen wannan ba yahudan, tunda shi dama sun kulla kamfanin ne, shi da shaytan din, shi da iblis, shi zai turo kwastomomi da karfi da yaji sai sun zo, shi kuma zai bada maganin. Da zaran ki je wajen wannan bai hude, izaraka, idan yayi tofi, kaffa anha, sai idan kawai sai iblis zai daina zungure miki ido, ya dauke hannunsa ya daina ciwo. Idan an kwambi kuma ya sake zungurar ki har sai kin je, idan kin je da yayi tofi, shi kuma sai janye dan yatsansa ko janye abin da yake tsokana miki ido da shi. Dan Allah ka duba yadda iblis, yadda aljanu ke hada abin nan tsakaninsu da malaman duba da yan tsubu. Yace innama yakfiki an taquli kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, daga yanzu in kin kara jin an tsoka ne miki ido ko idan ki na ciwo ko wani wuri na radadi, ya ishe ki ba ruwanki da boka, ba ruwanki da dan tsubbo, ba ruwanki da wani abin nan, ya ishe ki faɗa abinda annabi ya kasance yana faɗa. Menene annabi ya kasance yana faɗa? Yana cewa azhabil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Azhabil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Azhabil ba's, tafiyar da cuta, ka kautar da cuta. Rabban nas, ya ubangijin mutane, shine wa Allah. Washfi, ka warkas. Anta shafi, kai ne mai warkaswa. La shifaa illa shifauka, ba wata warkaswa sai warkaswarka. Shifaa la yughadiru saqaman, irin warkaswar da ba ta rage wani cuta. Idan ka warkas an riga an tafi, amma dan boka ko da ka dan ji sauki, to zai sake hada ka da shedanin sa, shedanin sai je zangulo ka sai ka dawo. Ina fata an fahimta. Da kai su da dama masu duba da masu aikin bokanci suna alaka ne su da aljanu. Sai a sace maka abin hawa, daga nan a tafi da shi a bi hanyar Kaduna ko a bi Zaria ko a bi ina ne, aljan sai ya zo ya samu malamin boka, sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin, don saboda shi aljan Ubangiji ya halicce shi, ya bashi wata kudura ta gaggawa. Cikin minti biyar yanzu sai ya ga aljan ya je Sokoto ya dawo, ya je Maiduguri ya dawo. Minti biyar ba ka da jirgin da zai je wannan ɗawainiyar. Saboda haka da an yi abin zai iya bin sawu nan take gabas da yamma kudu da arewa, zai iya neman taimako da 'yan uwansa aljanu har su gano inda abin hawan yake. Idan sun zo sai su faɗa malamin tsubbu ko su faɗa malamin duba, ya buga ƙasa kai ka ɗauka shi ya gano aljani, ya bashi labari. Amma kafin ya bashi wannan labarin ya yarda da shi, sai ya sarƙanta masa, imma kullum zai yi luwaɗi da shi, imma kullum zai masa sujada, imma ya daidaita yin wankan janaba, imma ya yarda cikin salloli guda biyar ya bashi ɗaya, ya rinka yin huɗu kawai. Irin waɗannan shi ke sa ka ga wani lokacin malamin duba ko wannan irin wannan abu din da ka ganshi, wallahi ba annuri a fuskarsa baki kirin. Imma sai dan ya sharɗanta masa ya rinka zama cikin datti yana wari, ya bashi wani nau'i na turare, idan ka je ɗakin ka zauna baka iya haɗe yawo, to duk shaidan ne ya bashi wannan ka'idar, sai in yayi wannan sannan shi ma ya biya masa bukatarsa. Za ka yi mamaki shi aljan mai yake so? Idan aljan kafiri ne, abin da yake so a kafirce ma Allah kawai, ko ta wace hanya ce? Shi yasa idan ya kai matsayin ifrit, babban aljan wanda ya fi fantarewa ba, zai iya cewa ka'idarsa shi ne duk wata ka bashi jinjiri, ko duk wata ka bashi jinin mutum ko wani sashi na mutum, ko kai ko kaza dan kawai ya amfana da shi kai kuma bukatunka kudi ne zai kawo maka daga kowane banki daga kowace kasuwa yaje kawo maka daloli idan sai ba kake so ka kawo maka to ranan tashin kiyama sai ku tashi a tona maka asiri tsakanin kai da shi dan adam da kansa zai bayani kafin aljannin ya bayani yace rabbana stamta abazuna bi ba'd ya ubangiji mu da aljannin nan sashin mu ya amfana da sashi istamta abazuna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi mu sun kawo mana abin da muke so mu ko mun bi ka'idojin da suke so wa balagana ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har muka kai ajalin da ka kaddara mana muka mutu ba tare da mun farga ba Allah zai ce annaru maswaqun khalidina fiha wuta ita ce makomar ku ko da su ku je ku da goma a cikin ta annaru maswaqun to galibi duk mai tsubbu din nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljan kuma irin wannan alakar zai sharɗanta masa wani abu ko ka kafirce ma Allah ko ya sharɗanta ma zina ko ya sharɗanta ma luwadi ko ya sharɗanta ma abin nan shi yasa Hausa da kansu suke cewa duniya a neman ki ta hanyar banza su ɗan neman duniya ta wannan hanyar dama sun yi imani ba ta samuwa sai an bijire ma Allah matakar za ka tsaya ka bi Allah sau da kafa suna ganin ba za ka yi kuɗi ba za ka yi arziki ba duk wannan tazyin ne na shaidan kenan yanzu ka duba dan Allah wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud matarsa fa ciwon ido ke damunta ba ta samun sauki sai ta je wajen wani bayahudi take faɗa mijinta kuma da ta je ya mata tofi sai ta je dan ya warke Abdullahi dan Mas'ud tun da ya kwankwade ilimi daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan aikin shaidan ne shaidan ne zai zo ya rinka zungurar idan ki ya rinka abin nan dinki har ki rinka jin zafi da kin je wajen wancan kuma shikenan ya kyale ki tun da wancan din dan koransa ne dama tare suke da juna da ya hana ta wannan sai kawo mata magani duk wani radadi da zaki ji ko a ido ko a kafa ko a hannu ko a ina ka ji ciwon kai ne menene ka dauki hannun ka dora a wajen ka ce azhabil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam ka iya wannan ka koya wa iyalan gidanka duk su iya bayan sallan asuba ka tsaya ka koya matarka ta iya ka koya ƴaƴanka su iya maza da mata kowa ya iya kada ka ka basu rigakafi ba su ba boka su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi dan sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma mutukar baka basu wannan rigakafin ba to sai a zo a dauke su a kai su kamfanin bokai sai yadda hali yake wannan kenan shine sababin zuwan wannan hadisi innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun idan an ce arruqa jam'i ne na ruquya ruquya kuma shine tofi ko addu'a ko tofi addu'ar da za a karanta a tofa ana kiranta ruqya addu'ar da za a karanta ba tare da ma tofawa ba ita ma duk ana kiranta da suna ruqya a jata haka to ita asalin ruqya din nan kashi uku ce kashin farko da zanto ruqya ce addu'a ce ta qur'ani ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ta qur'ani kamar ayatul kursi قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آمن الرسول سورة الفاتحة سورة البقرة بكاملها كرشان سورة الحشر عند سنة أن الله أن ننسكي دكوة أن أنا يرقو يا دسو أنا إيه كرن تاو متون إذن ياكا مدى تشوتا متون نا إيه كرن تاو سدن بكاتا سا وأن نن كوشو كو إلن أذهب الباس رب الناس واشبه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمت كذونا حديثي دي waɗancan ayoyin Qur'ani ne to idan ruqya an yi ta da Qur'ani ko hadisi ingantacce wannan ruqya ce shar'antacciya ta halatta a shari'a yin ta ma mustahabi ne ina fatan kun fahimta da kyau dan haka wannan shine kashi na farko kashi na biyu na ruqya a baka waɗansu addu'o'i ko a baki waɗansu addu'o'i waɗanda ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba zaka ji ana kiran sunan aljan ko ana kiran sunan wani wali ko ana kiran sunan wani shehi kamar wata ruqya da muka ji kwanaki ana faɗa muku wajen karatu ko wani sabon wali ne ya fito wajen kofar mata na manta sunansa idan shi zikirin ba har da sunansa ake zikiri ko malam kabir dan kutiki ko dan kuki dan kutiki haka har zikiri yake da sunansa to a kiraye sunan mutun a tofa dan wani abu ko kiran sunan aljan ko kiran sunan wani wali, kaga wannan ƙarara an kira yi wani wanda ba Allah ba, to wannan ya zama shirka. Ko mala'ika aka kira shirka aka yi, ko annabi aka kira shirka aka yi, dan asali ana kiran Allah ne shi kadai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a fa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurru fa ilta fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Duk waɗannan Allah kadai ake kira, haka wannan ayoyin ke nunawa. Allah kadai ake kira, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Da zaran ka kira ko mala'ika Jibril ka kira, da nufin ya kare ka daga cuta, ya kawo ma amfani, kai shirka. Ko annabi ka kira, ballantana ko wali ko wani shehi, ko ka kira sunan aljan, shirka karara ce. Duk addu'ar da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, to wannan shirka ce karara. Duk rukuya din da ta shafi kiran sunan wani wanda ba Allah ba, wannan shirka ce karara. Kun fahimta da kyau? Kashi na uku daga cikin rukuya ita ce rukuyar da kawai a baka wani falasif, wani abu da baya da ma'ana, a baka wani sakandami, ba larabci ba ne, ba hausa ba, ba fulatanci ba, ba inyamuranci ba, ba turanci ba, ka yi ta karanta abin da baya da ma'ana. To wannan shari'a ba ta yaddada ita ba, tunda ba Qur'ani bane, ba hadisi bane ba, ba kuma da gaggawa ba ka iya cewa shirka ne, tunda baya da ma'ana, ballantana a gane a halin da ake ciki. Da haka hukuncin wannan hukuncin kabira daga cikin kaba'ir, da duk wanda ya wannan yayi shirme abu mara amfani, ka karanta abin da baka san me ka karanta ba. Ina ba ta fahimta? To haka rukuya take, kashin farko ta halatta, kashi na biyu shirka karara, kashi na uku kabira minal kaba'ir. Shi ne ke cewa amarruqa min humatin aw aini fa in takum min khalisil wahyayn fa zaka min hadi an nabi wa shir'ati wa zaka la ikhtilafa fi sunniyati. Yace ita ruqa idan an yi ta da tataccen wahayi biyu, Qur'ani hadisi, to fa zaka min hadi an nabi wa shir'ati, to wannan yana cikin shari'ar annabi, yana cikin shari'ar annabi. Wa zaka la ikhtilafa fi sunniyati, wannan ba wani safani dangane da kasancewar abin sunna. أمرق المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما درك أنت بكسمة أنا تبغون وسواس الشيطان كي كوي أباك ونسك أندمي في كلام تام أنغانيكو وندكو دعك كلا سنة الجنة وانا يا دم سرك كنا وانا الرقا يد تكي كنا دعك وانا صحابي يزوجا أنه صلى الله عليه وسلم كي سوا مكن يرقويا ألوكة جاهلية شنيا هلت ينظم تكبر دعي. Sai annabi ya ce a'ardu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam takun shirkan. Yace ku kawo min inji irin addu'o'in da kuke yi, irin ruqoyin da kuke yi, ita dai ruqya in dai ba shirka to babu laifi. Ajai haka annabi yace ku kawo min inji, bana iya cewa ya halatta ko bai halatta ba, sai naji in ba shirka to ku je ku yi, in ko da shirka to ba za a yi ba. Wannan hadisin Muslim kenan. At-tama'im jam'i ne na tamima. Can hadisin baya a babin baya mun karanta man ta'allaqa tamimatan faqad asharka, duk wanda ya kara, duk wanda ya rataye tamima yayi shirka. To wannan tamima din shine ake fassara shi da tama'im, ko bayani ya riga aka bata cewa tamima shine duk abin da zaka rataya da nufin jawo amfani ko kare cuta. Sawan ka rataya shine a wuya, ko ka rike shi, ko kai matashin kai, ko mace ta balla a jikin allura fil ta makala a jikin gashin ta, duk dai wannan ko kara ta a jikin tsayarin mota ko a kofar gida, duk wannan dai sunan sa tamima. An gane ku? To ita wannan tamima ita ma malamai suna kasa ta kashi uku. Kashin farko shine tamima din da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan aljan, kamar irin su baro uwa uba din da za ga ana kiran ya zarba ya ilu, ya wane ne ya ya musga ya ilu, ya damda ya ilu, ajib ya damda ya ilu, an rubuta wannan da sauransu. Wani kuma za ka ga suna talbisul haqq bil batil, wani littafi da na samu kwanan nan wai asiran suratul fatiha, sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma a kawo sunayen aljanu wajen 15, a kawo wani shirme, a kawo sai kuma a sake cewa arrahmanir rahim, sai a ci gaba da kiran sunan aljanu kuma. Kuma duk yana na an rubuta da Hausa boko, an rubuta da ajami, na rubutun ajami kuma duk ana raba ana sayarwa da mutane shirka karara ana tallata a kasuwa za a bude mata kanti ana tallar shirka to saboda haka wannan yana da wannan shirka ne duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka baka karataya ko idan mujiya aka yi laya da shi aka baka karataya ko me aka baka karataya da sunan laya din nan to wannan ya zama shirka karara matukar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba na biyu a baka laya wadda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana kamar a zo ayi hatimi hatimi kaida za da gidan dare ne za a yi a nan sai ayi lamba 115 ta larabci lambobin larabci ba bambanci tsakanin su da na boko can gurin aje ayi 120 aje can gurin kuma sai ayi kaulasan can gurin ayi fage kasassa can ayi menene wani abu dai mara mara shirme kawai wani mara aikin yi ya tsaye shi ba yadda ma'ana ko ta sisin kwamo to sai a baka wannan sai a rataya a ce kai laya da shi to wannan ba a ce masa shirka ƙarar tun da ba ya da ma'ana ma'anarsa ba ta fito ba sai dai mun ga cewa a ciki akwai neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba da haka wannan ittifaqan haramun ne mutum ba zai amfani da wannan layar ba wani za a gani wani shashatau a zo a yi kaulasan a yi tayin su 1, 2, 3, 4 wani kuma zo a yi shin mai ruwa 1, 2, 3, 4 har shin mai ruwa 15 to ko shin mai ruwa 3 akai ma ai an zage ka idan mai da ke shashasha shin mai ruwa 3 dai kadai to ballan sana shin mai ruwa 15 to duk sai a rata ya wannan kuma sai a dinki a babu duk kai dinki a ce ka rata ya laya ta uku kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi ta da alqur'ani ya zanto ayar qur'ani ce aka rubuta hadisi ingantacce na annabi aka rubuta to wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai waɗansu suka bada fatawar ta halatta waɗansu suka ce bata halatta ba wannan maganganu guda biyu haka suka tun lokacin sahabbai haka duk magabata kowa ya zo na hikaito waɗannan maganganu guda biyu amma zance mafi inganci rashin halacci zance mafi inganci rashin halacci duk fatawar da waɗansu sahabbai suka bayar kan inganci sun gina ta ne bisa ga rashin dalili bisa ga ijtihadinsu amma attiwala lafazin attiwala shine dukkan wani mataki wani sihiri da mace za ta yi don ta jawo hankalin mijinta ko shi namiji idan ya jawo hankalin mace to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira da suna attiwala to a irin wannan za a ga mace mata suna amfani da matakai daban-daban wani lokacin za su dauki gashin mutum gashin kan mutum su je a yi wani sihiri da shi wani lokacin su dauki hula a yi sihiri da ita wani lokacin a dauki singlet ɗinka da kake sa a yi sihiri da ita wani lokaci takalminka a dauka a je a yi sihiri da shi shikenan sai yadda ta sarrafa mutum sai yadda ta yi da shi ba dama ya yi mata musu duk ribar da ya ci a kasuwa zai zo sai yadda ta ce kuma a yi to suna yin irin wannan sihirin wani lokacin abin na fin haka muni shine ta dauki kazanta ta sa maka cikin abinci jinin al'ada ta sa a cikin abinci mutum ya ci saboda tsabar rashin tsoron Allah dan kafirci irin nata wani lokacin ta yi tsarki ruwan da ta yi tsarki da shi din nan ko a dama ma fulaka sha ko aiwa mutum kuno ya sha wallahi duk malamin duk masu tsafi suna koya mata irin wannan shirkar da kafirci to duk waɗannan matukar bokaye suna nan a gari wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba kaga illar boka wallahi ta fita gidan barasa wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan brewery domin kamfanin brewery kamfani ne na yan giya mai shan giya din nan duk abin da yake ba za ka ce ya kafirta ba yana sa rai da ramar Ubangiji ba mu sai Allah ba zai masa azaba ba Allah na iya masa azaba idan ya ga dama kuma ya yafe masa yana nan dai a matsayin sa na musulmi amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka fa ba yadda za a iya wayi gari na musulmi ko yayi ne na musulmi wallahi ko da kowane ne sai yayi kalmar shahada so 100 wallahi baya nan a cikin musulunci mutukar zai tafi wajen wadancan bokayen shi sharɗin ta irin wannan mutukar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokayen
wallahi hadarin boka, wallahi ya fi hadarin gidan giya. Saboda rufe addini suke kata-kata, su raba mutane da Allah, su rataye mutane da su karan kansu. Suka kawo mutum ana jin tsoron sa wajen shi boka ne, saboda yadda ake jin tsoron Allah. Wani ba shi ne bokan ba, yana ta'amuli da boka ana jin tsoron sa, dan wani ba dama ne, ya iya tsafi, yana da malamai, ma'ana yana da matsafa, yana da ɗansu arna da suke masa bokanci da tsafi, kawai sai a rinka jin tsoron sa. To ya kamata a kiyaye wannan. Da aka ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun, kaga anan ar-ruqa wadda take shirka ita ce ruqad da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba. Tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wadda ta kunshi neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba. Tiwalata kuma da matsafi ne, nau'i ne na tsafi da ake yi dan mace ta so namiji ko dan mace ko namiji ya so mace, shi ma shirka ne. Na'am. Ato wannan sai zo cikin tambaya, ku yi hakuri zo cikin tambaya kenan. Wa na Abdullah bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi marfu'an, an karbo daga Abdullah bin Ukayyim al-Juhani al-Kufi, hadisi ne marfu'i daga Annabi, yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya shi da za a jingina shi da wannan abu. Ma'ana dukkan wanda ya rataye tasirin wani abu, laya ce ko guru ne ko menene, ka rataye cewa zai iya cutar da kai ko amfana da kai, to sai a wakilta ka wurin sa, a jifinta a je a baka, sai Ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin ka, ya kyale ka da wannan abu, shine wukila ilai. Wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi, kuma hadisi ne hasan, haka kuma Ahmad ya rawaito, haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi. An gane ko? To shine malam ke cewa at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi, idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara, yattaquna bihi min al-'aini, galibi wanda suke rataya shi suna cewa suna kare, suna ba yara kariya ne daga baki ko kambin baka. Walakin idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an farakhasa fihi ba'd as-salafi, abinda za a rataya mutum a waya din nan, in ya zanto na al-qur'ani ne, to waɗansu daga cikin magabata sun halatta, sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa. Wa ba'dhum lam yurakhkhis fihi, sashin su kuma waɗansu ba su yadda ba, ba su ba da rahusa kan cewa a rataya din ba. Wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu, wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dangin abinda Annabi ya hana. Minhum ibnu mas'ud, daga cikin wanda suke hana rataya laya ko da ta al-qur'ani ce, akwai Abdullah ibn Mas'ud. Wa ar-ruqa hiya allati tusamma al-aza'im, ita ar-ruqa ita ce kuma ake kiranta al-aza'im a wani larabcin, duk dai ma'ana su daya, tofi ko addu'o'i. Wa khassa minha ad-dalilu ma kala min ash-shirki, sai dai nassi na dalili, nassi na shari'a ya nuna mana a wanda babu shirka a ciki, to wannan babu komai a iyayi. Faqad rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ayn wal huma, annabi ya bada rahusan cewa a iyayin ruqa wato ruqya, dan saboda kambin baka ko dan saboda al-huma, kamar yadda bayani ya gabata can baya ko. Yace wattiwala, amma lafazin tiwala kuwa huwa hiya shay'un yasna'uhu yasna'unahu, wani abu ne da mutane ke yi, yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha, suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abin kauna wajen mijinta. War rajula ila mar'atihi, ko namiji ya zama abin kauna wajen matarsa. Mana dai wani nau'i ne na tsafi. To ina ganin saboda yadda lokaci ya ja, sai mu dakata a nan. Abin da muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu nada kai, wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana.
Mai tambaya na farko ke cewa
shin ya halatta mutum ya ce Allah ya kare ni da kariya, Allah ka kare ni da kariyarka, irin wadda kaiwa salihan bayinka na kwarai, ya halatta. Ya halatta mutum ya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu nakasa ta hanyar zuwa asibiti, kamar kare ya kenan ko targaɗe, duk mutum zai iya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu nakasa. Abinda kawai shari'a ba ta yadda ba shine wata halattar ka nema a canja mata tsari daban sama da yadda kake. Irin yadda yanzu mutum yana da kuɗi zai je Turai sai a masa hanci irin na Turawa. To kaga dai Michael Jackson shi kanshi yanzu ya shiga uku, dan hancin ya kusa faɗowa yanzu.
labaran da suke guda hancin yake zama wuri guda don an kankare shi an yi irin na Bature din an yi ado kuma yanzu ya zo kuma ba cikakken lafiya saboda har kwanaki da gaice shi a wata kasa ne ana son ya fito fili ya abin nan dole sai da wani kyalle ya fito wanda ya rufe kansa ba ya so a ga hancin ya lalace gwamnati shi ne sakamakon mutumin da ya bi abu nan hudumar shaidan damar shi da ce wala amuran na hanfala ya bayyanar na kalkalla to wani ya ce darasin da aka yi wani takwas ne ba na bakwai ba jazakallahu khairan to saboda haka idan mutum zai wani yunkuri ne ya canja halittarsa sama da yadda ubangiji ya halicce shi wannan bai halatta ba amma idan gyara na kasa ne kaman kalaya ko targade mutum ya je a gyara masa wannan babu laifi ko ya ji ciwo ta yadda sai an yi dinki duk wannan babu laifi ka'idar shari'a wannan abin da yake cewa mu yi hukuncin daga hannu sama a yi addu'a bayan an yi sallah ta farilla ina jin wannan tambayar mun taba amsa ta a wani lokaci can da ya gabata baya ya halawa wato addu'a bayan an kammala sallan farilla nau'in addu'ar da annabi ke yi shine du'a'u ibada ba du'a'u mas'ala ba duk inda ka karado ka biyo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka ishe cewa tabbataccen abinda annabi ke yi adiya ne waɗanda suke suna cikin babin du'a'u ibada ana gama sallama zai istighfari uku astaghfirullah 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 sanna allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishin lahud din wa law karaha al kafirun allahumma indi ala zikrika wa shukrika husna ibadatik ala khilafin fi hadha da sauran dai addu'o'i da suka tabbata annabi nayi wanda dukkan su zaka samu azkar ne sun kunshi yabo ne ga Allah bayan ya gama yazo wannan tasbihin subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 allahu akbar allahu akbar 33 wani lokacin 10 ma yake ko kai 10 ko kai 33 ko 25 duk hadisi sun zo da wannan to waɗannan addu'o'i sune aka samu annabi nayi al-adiya din wannan waɗanda jan su ake ai karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan in ya kammala su shikenan sai tashi ya tafi sa amma bayan ka kammala kuma ka daga hannu ka ja laqad ja'akum layla fi ayatul kursi ko kai kadai ne kai baka da nasi ba wai da jama'a ba wai cewa liman ya karanto wannan kari akan abin da kari kan kari kenan ko kai kadai abin da ya tabbata annabi nayi shine wannan adiya din ku gane cewa dadewa ana abu ko sabon sa ba shi ke sa zama addini ba yanzu idan nace da kai kar ma mu fita hadisi kila shine wadansu suke ganin kawai ana cewa a kawo hadisi ne dan a kore mutane ka bi littafin fiqihu ka kawo littafin fiqihu guda daya na malikiyar ka da karanta wanda yace in ka kammala sallama kuma ka daga hannu kai addu'a guda daya baka da shi karshen dai kalubale kenan ka kawo littafin fiqihu guda daya a malikiyancin da yace in ka gama sallah kai addu'a dukkan su suna magana akan kai tasbihi ne kai halala ne kai istighfari ne kai subhanallahi ne kai alhamdulillahi ne kai allahu akbar ne da sauran zikiran da annabi ke yi waɗannan wurare ne na zikiri wannan zikirin kuma shine ake kira du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala addu'a da kai ta roko dama ita tun cikin sallah kai ta tun lokacin da kake fatiha kai ta dan ka karanta fatiha akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala tunda ka taso alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk du'a ibada kake yi ihdinas siratal mustaqim har zuwa karshe wannan du'a mas'ala kake yi shi yasa ya tabbata cikin hadisin muslim hadisul qudsi Allah ce na raba sallah gida biyu ni da bawana idan yace alhamdulillahi rabbil alamin zan ce me hamada ne abdi arrahmanir rahim zan ce me asna alayya abdi مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين زي هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم هاي سي هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل كذا نروق كاي تشكي فاتحه
haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala. Tun kana tsaye sai aka tsara maka gashi dama zaka yi roko duk abin da zaka roka aya bayan shirya yake ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdin. In ka samu wannan ka samu rizqin duniya da lahira gaba daya. Duk da wannan ba a hana ka yin addu'a ba sai ka zo cikin sujada ka yi addu'a kuma, tunda annabi ya ce shiru ku'i ku girmama ubangiji, sujada kuma in kun zo ku nace cikin addu'a. Fa kaminu an yustajaba lakum, ya dace a ansa muku addu'a da duk ku yi ta cikin sujada. Haka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, fa kaminu an yustajaba lakum. Duk wannan bata kare ba idan ka kammala at-tahiyatu na karshe kai salatin annabi, haka kuma wannan ranar wurin din na addu'a ne. Ka roki Allah ta'ala kafin kai sallama, kana gama sallama wuraren addu'a sun kare cikin sallah kuma, yan sai du'a wa ibada zaka yi ba du'a wa mas'ala ba. Domin koda adiyatul istiftahi dukkan su zaka samu sun kunshi du'a wa ibada ne du'a wa mas'ala. Allahumma ba'id bayni wa bayna qata, kana cewa Allahu akbar kafin ka fara komai wannan ka fara. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-masriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dunas. Allahumma ighsilni bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Wannan duk addu'o'i ne kake ta yi. Du'a ne wannan duka ke. Kana yin kafara kafin ka fara komai kai wannan. Ka zo cikin fatiha ka sake yi mai ta addu'a ne. Ka zo cikin ruku'a cikin sujada ka sake yi mai ta addu'a. Karatun tahiyya bayan ka kammala ka sake yi mai ta addu'a. Ka gama kuma sai ka yi du'a wa ibada, ba dai du'a wa mas'ala ba. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi. Ina fata an fahimta da kyau. Wannan bayani na taɓa yin shi a baya da yalwa sama da wannan. Ɗanu mun ga magana akan tun kwanaki. Tun kwanaki ko ya za farga ta fansa bai larabuka farga, mun ga magana akan tun kwanaki. Ba ta magana kwata-kwata akan addu'a bayan sallah, wani abu take magana akansa daban. Dan suratu al-anas tana cikin surorin farko-farkon wayi, makkiya ce ba madaniya ba. Lokacin ba ta sauka kila in ka ba tarihanci lokacin ma ba riga an wajabta sallah ba. Wallahu alam ba zan yi tunawa ba yanzu, amma wannan shine mafi rinjayen tunanina cewa lokacin ba ta riga ba riga an wajabta sallah ba, ballan tana kace magana sallah ake. Ala farz cewa an wajabta sallah ba ta nufin cewa kai addu'a bayan sallah. Ala farz cewa tana nufin kai addu'a bayan sallah cewa ta kai du'a wa ibada ba du'a wa mas'ala ba. Ba shi kenan ba, mu yi ta bin shi don dai mu ji daɗin musu da abokin musu mu, mun yadda ta ce ayi addu'a bayan sallah, amma wani irin nau'i na addu'a? Sai mun wuce du'a wa ibada, kai ka ce du'a wa mas'ala, to ka ce duk za ka ɗauka. Sai mu ce to mu a hadisance ga addu'o'in da za mu kawo wanda annabi duk du'a wa ibada ne, kai ka kawo hadisi ko da ifi da ya nuna du'a wa mas'ala annabi. Ko da ifin hadisi kawo, mu mun ce du'a wa ibada aka ce ayi, kuma muna da hadisan ga sanan da yawa, amma kai da ka ce du'a wa mas'ala kawo ko da da'ifin hadisi kawo shi. Babu. Ibn al-Qayyim ne kawai ya yi waɗansu ya ba su mafaka, ya ce masu irin wannan sai dai mu ba su mafaka mu ce bayan mutum ya gama sallah dama abin da yake yi zikirai irin dai wanda muka yi bayani kaza da kaza da kaza da kaza, to mu ɗauka waɗannan zikiran da mutum zai yi bayan ya kammala sallah wata ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta da alaka da sallah, dan sallah dai ta riga ta kare daga lokacin da ka yi sallama, dan annabi ya ce wa tahliluha as-salam, ka riga ka sallama sallah ta kare. Lokacin da ka zo wannan zikiran waɗansu ibadoji ne masu zaman kansu, to ko bayan ka gama su sai waɗansu a cikin zuciyarka kana da bukata kaza, sai ka yi tawassuli da wannan ibadar ɗin da ka yi ta wannan addu'o'in ta wannan zikiran, ka yi tawassuli da su kuma dan wata bukatar ka. Yace to sai dai yan haka za ka yi. To yanzu ko waye zai yi sallah ya ce mu gaina addu'a mu ce dan me kake addu'a, yace kaga dai shi addu'a sai ta me ce yake ta sallah ce ba ruwan shi da tijiya ta wannan ci abubuwan yake. To shine masakatar da Ibn al-Qayyim ya dan bayar a cikin Zadul Ma'ad bi hadith sayyid al-Ibad. Ya guri cewa azkar da aka ruwaito annabi na yi ana iya yin su bayan sallar nafila, sallar nafila da zaran ka riga kai sallama shikenan. Wannan tasbihin da ake yi din nan ba a yin sa bayan sallar nafila sai na farilla, kamar yadda bincike ya tabbatar Sheikh Nasiruddin Albani ya bayyana cikin sahihul hadith sahiha. raka'atan al-fajr ana yin karatun sa ya boye ko kuma a bayyane mafi yawancin abin da yazo cikin hadisi shine a sirrance yake karatun su zan yi cewa ma ban san wani hadisi bi da nuna aya bayyane a sirrance yake karatun raka'atan al-fajr din nan ka iya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a in ka ga dama kuma fatiha da kulhu da kulliya a raka'an farko fatiha da kulhu wallah a raka'a ta biyu in ka ga dama kuma fatiha da qulu amanna billahi wa anzalna ilayna ma anzala ila ibrahim cikin suratul baqara a raka'an farko a raka'a ta biyu fatiha da kulhu ya kitabi ta'ala ila kalimatin sayawan bainana wa bainakum cikin suratul ali imran duk da wanda kai yayi wannan yake cewa ya halatta a rubuta wani abu daga cikin ayar alqur'ani a sha haka Ibn Abbas yace yace ya halatta a rubuta a sha haka Imam Ahmad bin Hanbal ma ya bada fatawa yace in dai qur'ani ne zan tsaya ya halatta a rubuta a sha Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan bayanai nasu a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 9 amma waɗansu malaman kuma sun saba musu sun ce ba za a rubuta ba a sha tunda annabi bai taɓa yi ba suka ce ɗaya huda Muhammad suka ce kuma manufar Qur'ani ba wai an saukar da shi bane don a rubuta a sha an saukar ne don mutane su yi tadabburin ayoyinsa sai ga umarni da hannun da ke ciki su yi aiki da shi idan ka ba da dama cewa su rubuta su sha kamar ka ce su yi amfani da su kautar da manufar da aka saukar da Qur'ani domin ta ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan wa'azi da fadakarwa ne idan aka ba da dama a sha to kuma sai ya zanto wani abu daban to duk wannan fa wanda suka ce ya halatta a sha suna magana idan qur'anin ne kadai za a sha ko wata hadisi kadai daga tabbatacce a rubuta ta addu'a ta hadisi a sha shine suke ba da fatawar halaccin sha amma idan qur'anin ka sirka da wani abu daban sai kai kawo wata aya ta Qur'ani sai kuma kai mata hatimi daga ƙasa to wannan ba wanda yace ka sha ko ka je kai rubutun shan ka wanda ba Qur'ani ba hadisi ba wannan idan ka sha ka sha gawayi kawai ba wanda yace ka sha ko ka kawo aya ta Qur'ani dan amma kai mata wani tsari daban wa alqaitu alayka mahabbatan minni kace maganin farin jini sai ka bude wa alqaitu alayka mahabbatan sai ka bude mun jayi din ma kai shi kato sai ka rubuta sunan wata mai war Allah minni shi ma ka rubuta sunan wata ka shanye to wannan baka da salaf da ya gabace ka idan kai aiki da wannan kar ka ce ma kai aiki da fitowar dan Abbas ko ka ce kai aiki da fitowar Imam Ahmad duk ba su ce wannan ba da haka wannan ba shi halatta ta kowace hanya da haka dai zance mafi inganci ko da Qur'anin tsantsa mutum barin shan shine yafi sha din saboda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubuta ya sha ba kuma khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ke cewa ba wani alheri face sai Annabi ya nuna mana shi ba wani sharri face sai ya faɗakar da mu inda akwai alkhairi cikin sha din da Annabi bai manta ba sai ya nuna wa al'umma yace ko tsuntsu ya wuce sama yake karkada fuka-fukansa in dai Annabi sa akwai amfani tattare da shi sai ya ce kaza da kaza da kaza sai yayi bayani amma na karshe wannan wanda ya rubuto wasi kashi abinda kace kai kace muna cikin ana kiran sallah da suka fada kake cewa sanya kwalabe akan katanga ko me ko wutar lantarki da niyyar sa hana kwarawo shiga wannan sabab ne inna irin wanda yana amfani dama ai shi mun ce ittifazul asbab shi sababin ya zanto cewa ubangiji ya kaddara dama yana yin amfani yanzu wannan kwalabe ba sa hana shiga din wutar lantarkin ba ta hana shiga duk suna hana shiga to sababi ne wanda shari'a ta yi wanda a kaddare na yin amfani ya rage kuma na mukallinatin shari'a shin ya halatta musa kwale bani dan karɓar yawon shiga ba mu da wani nasin da ya hana ya halatta amma wutar lantarki fa to ba a yi daya zaba da wuta ba la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari wannan sai wancan hadisin mu ce ba wanda zai wa wani azaba da wuta sai wa sai ubangijin wuta to kaga ta fuskar haka to sai dai wani zai yi cewa ai ba azaba ne masa ba ni dai na nuna ga kanan gurin in kare yawo mun gidana in ya zo shi ya jefa kansa Allah kuma ya ce wala tulqu bi aydikum mutum zai iya faɗa haka gaskiya saboda haka gaskiya ba ni da wani nassi da ya haranta wa mutum ya sanya kwalle bane akan katangar gidansa don gudun barawar su shiga. Wannan shari'a ta yi izini ka kare dukiyarka ta kowane hanya da zaka iya yi. Kare dukiyarka wannan wajibi ne, don dukiya tana ɗaya daga cikin kashin bayan rayuwa. Har kuma wutar lantarki ba mu da wani nasin da ya hana, tunda ba kama mutum ya yi masa azabar da ya tafi, shi dai ya sa. To dukkan wannan yanzu ka ga ta je ta kama shi wajen, an shi ma san ba da gaskiya. Ba wanda yake don ya wuce ta kofar gidan wutar ta kama shi. Shi ne kai kansa.
Eh? Kusa ba ya ce.
Ko kun ji?
Shi ma da ya san ba hujja wuce ba.
A kyale ta haka. Wannan tambaya, wannan abin da rubuta ba tambaya ba ne, yana nasiha ne bisa ga cewa ya dai kamata har yanzu a sake kula da lokaci ko kiyaye shi don ya daina yin tsawo da yawa, da dai bayanai da ya yi masu yawan gaske. Ina jin dai iyakacin kokarin dai da ake din baya wuce lo, don shi haka na ce ku zaɓa tsakanin awa ɗaya da awa ɗaya da rabi. Ina ji aka zaɓi awa ɗaya da rabi. To galibi idan ka ga wani abu ya ƙaru a